إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da gudunmawarsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye da mu ka dora mu kan layi mai kyau ka sa mu gama da wannan duniya lafiya a gobe kiyama subhanahu wa ta'ala ka sa aljannar firdausi ta zama komar mu bayan haka ya ku yan uwa masu albarka yau hutubar mu tsokaci ne za mu so mu yi akan al'amuran da suke faruwa da kuma halin da al'ummar kasa da talakawa suka fada ciki dangane da abubuwan da suke biyo baya waɗanda ba su da daɗi wajibi ne akan dukkan waɗanda suke wulatul umuri ne wanda aka danka musu ragamar jagorancin al'umma da su tsaya da wajibobin da Allah madaukakin sarki ya dora musu su kuma yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewa sun tsame al'umma daga cikin wani kangi da wani bala'i da wani tashin hankali da ya tunkare su wannan ko shakka babu dukkanin wanda ya san rayuwa ya san shugabanci ya san wannan dole ne akan shugabanni wannan dalilin ya sa su kansu da suka sahi definition din wannan siyasa da wannan demokradiyyar suka ce government ne for the people by the people for the people gwamnati ne da aka yi kafa ta dan mutane dan ta duba bukatun mutane dan ta dinga yunkuri da kokarin warware matsaloli da matsalolin mutane duk gwamnatin da ba wannan ce a gabanta ba to wannan gwamnati ko ka ki ko ka so wallahi dole ka siffanta ta da cewa gwamnati ne ta zalunci gwamnati ne wacce alƙibla da ya kamata ta tafi a kanta ba a kai ta tafi ba ko ba a kai take tafiya ba bil haqiqa al'amuran da al'umma suka fada a yau a ciki abubuwa ne waɗanda ba su da daɗi amma bari mu ɗauki matsalolin kamar daki-daki don mu fahimci me muke so mu isa zuwa ga su waɗanda suke magana domin wannan hutubar gaɓoɓi uku za ta yi magana na farko wannan gaɓa da yanzu na fara magana na biyu mu al'ummar talakawan ƙasa musamman al'ummar musulmi me ya jawo mana waɗannan matsaloli na uku me ce ce mafita waɗannan su ne matsaloli muhimmai guda uku da hutubar za ta tattauna a ɗan ƙanƙanin lokacin da muke da shi ko shakka babu Allah madaukakin sarki yana danka ragamar jagoranci ne a hannun mutane don su nemi lahira da shi kuma don su yi wa al'ummarsu abin da Allah madaukakin sarki ya tsara ya kuma yi umarni da su aikata wannan shi ne babban makasudin dankawa shugaba shugabanci wannan ta sa hadisi da yawa suka nuna mana matsayin shugaba a addinin musulunci hatta a lahira a filin tashin alkiyama. Wannan ta sa masu karin magana da masu magana suka faɗi maganganu wanda suke nuna hidimtuwar shugaba zuwa ga talakawa, suna cewa sayyidul qaumi khadimuhum, shugaban mutane mai musu hidima ne, ba wai wanda zai koma ya kwanta ya ta ɗiban kuɗaɗensu ya ta morar jininsu da lafiyarsu da dukiyarsu shi yana gina kansa ko yana gyara kansa ba. A'a, shi kamata ya yi shige ya fita ya faɗi ya tashi ya kai mari ya kai gauro don ya ga cewa al'umma ta ji daɗi. Sayyidina Umar ya taɓa ganin wani karar biredi ko karar wani biskit a cikin gidan ɗaya daga cikin gwamnoni, aka ce ma ya kawo Sayyidina Umar ne a kan shi ma ya ɗan samu ya taɓa. Sayyidina Umar ya ɓalli biskit ko ya ɓalli biredi ya yaga ya ji zaƙi fatau ya ji garɗi ya ji daɗi a ransa, amma sai tambayi gwamnan ya ce masa shin dukkanin garuruwan da suke kewaye da kai da kuma capital state cikin asalin jiharka kowanne ɗaya daga cikin ku daga cikin talakawa yana iya cin wannan biredin ko yana iya cin wannan biskit ɗin? Ya ce a'a, sai ya ɗiba ya tattara sai ya maka mishi a fuskar shi ya ce tashi ka bani guri. Ya ce wallahi summa tallahi in har duk wanda ke rayuwa a ƙarƙashinka ba zai iya cin wannan biskit ɗin ba, ba shi da halin mallakarsa, to ka sani cewa ka zalunce su kuma ranar tashin alƙiyama wallahi sai ka yi jawabi. Wannan shine shugabancin mutanen da, mutanen arziki, mutanen kirki. Yayin da a yanzu idan ka ga wutar nefa ta zauna daram sai a gidan mala'u, idan ka ga ruwan sha gare-gare sai a gidan mala'u, idan ka ga titi mara matsala sai a garuruwansu, haka idan ka ga asibiti a kyato maimakon ka shiga ciki ka ji yana wari sai ne ka ji asibitin na ƙamshi, to sai asibitocin da su suke iya kwanciya a ciki to da ƴaƴansu da matansu, amma banda asibitocin talakawa ko shakka babu wannan zalunci ne wallahi. Kuma wajibi ne ga dukkanin waɗanda Allah ya danka wa ragama da su yi ƙoƙari su shawo kan waɗannan matsaloli su kuma kawo ƙarshensu. Farkon wannan gwamnatin wanda kamar yadda na faɗa muna mata uzuri domin idan za a yi wa janar Muhammadu Buhari uzurin shekara hudu an samu matsaloli, amma al'umma suka fito suka ce a yi haƙuri a ƙara zaɓensa wala'alla al'amura su canja a shekara hudu masu zuwa. Bayan an zaɓe abubuwan suka ci gaba da taɓarɓarewa, amma kullum ka zo kai magana sai a dinga kallon ka kai baka da mutunci baka ma san me kake ba, dan me kake magana akan janar, dan me yasa ka matsa masa cewa sai an gyara kaza? To idan Buhari yana da irin wannan uzurin a gurin al'ummar musulmi, a gurin al'ummar arewacin Najeriya, a gurin al'ummar mu, to ina ganin duk wani shugaba da yazo ya kamata a kwatanta masa ko da rabin wannan uzurin ne. Kar ku manta wannan gwamnatin kwata-kwata yanzu da nada ta bata wuce wata uku ba zuwa wata huɗu, in tayi tayi shine wata huɗu, hatta na da nadan da ake yi ko aka saba yi a gwamnati ba a ma gama su ba tukunna, yanzu ne ma ake kokarin nada wasu. Sannan wannan abin da yanzu yake faruwa abu ne wanda dama tsari ne suka zo suka hau kansa na gwamnatin da ta gabata. Idan ka ɗauki matsalar cire subsidy da kuma abin da hakan ya jawo zuwa halin da a yanzu muke ciki, yana da kyau mu fahimci wannan. Amma tare da haka ita gwamnati gwamnati ne, duk abin da waccar ta yi wannan idan ya zo dole a ance wannan abin zuwa kan shi, ko ya ƙi bare ya yarda, ko ya amince balantana ma haka abin yake a tsarin gwamnati na duniya da kuma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba abin da wata gwamnati za ta yi wata ta zo ta ɗora a kai ba tare da an jingina laifin zuwa ga sabuwar ba ko da ga tsohuwar ita ne ta asasa shi, wannan ka'ida ce. Saboda haka muna jan hankalin su gwamnati da su ji tsoron Allah su sani cewa wannan cire subsidy tare da cewa mun kyautata musu zato kamar yadda mun zo nan mun yi bayani akan cewa abin da suka bayyana na dalilansu na cire wannan subsidy din a iya abin da muka fahimta alheri muke tunanin zai jawo, wannan kuma wajibi ne akan musulmi ya kyautata wa dan uwansa musulmi zato ko ba lalle bane duk abin da kai niyyar yi ya zama ya tabbata kamar yadda kai kake bukata ko kuma kai ka tsara dan haka ina so mu gane karuwar farashin man fetur bayan cire subsidy a yanzu cikin kwanaki uku ko huɗu ko sati guda babu gwamnati ne ta kara wannan kudin ba a ƴan kasuwa ne da kungiyoyin ƴan kasuwa na mai suka zauna suka ga an cire subsidy ba sa samun irin abin da suka saba samu dan haka ba su da wata mafita da ta rage illa su kara farashin man fetur wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta saboda mai kowanne bangare adalci wannan shine adalci wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada dan baka san mutum ko baka kaunar shi ko ya maka laifi ko ya ma ba daidai ba wata munasaba ta zo kuma ka fahimci inda matsala take ka yi adalci akan wannan Allah ya ce kai adalci koda akwai sabanin fahimta da abin da tsakaninku wannan shi zai kai ka zuwa ga tsantsoran Allah sai da ka abin da ke gwamnati aka akiye kan gwamnati a wannan gabar wajibi ne ta samar da hanyar da wannan abin zai ragu na farko dai yunkurin da aka yi na sassautawa al'umma radadin halin da suka shiga wannan yunkuri a gaggauta tabbatar da shi sannan abu hanyar da duk ta dace wajen ganin cewa wannan abin ya isa inda ake bukata kuma ya amfanar kamar yadda aka fara wannan wajibi ne akan gwamnati ba cewa ya kamata ko kuma abu ne mustahabi a dole gwamnati ta samar da hanyar da za ta sautata wa mutane abu na biyu dole gwamnati ta samar da hanyar da za ta dakile masu amfani da irin wannan damar suna kayar da farashin abubuwa suna kuma kara haura su sama a daidai lokacin da ita tace ga farashin ta to bai dace kuma a bar wani ya zo shi ya kara farashin da ya wuce hankali ya wuce tunani sannan kuma a zuba masa ido ba wannan zaka ga idan ka je kasashen da suka ci gaba da kasashen da ba ma na musulunci ba wallahi zaka je kaga duk abin da ka je ka samu farashin su a wannan shagon idan ka je wancan shagon abin da zaka samu farashin sa kenan ba wanda yayi sai kara bar maganar shinkafa bar maganar masara bar maganar abin da ya shafi suga bar maganar madara bar maganar afur wannan ko mangoro na rantsi da Allah idan ka je ka daga shi sai ka ga su tika a jikin shi so ga yadda aka yarda ka sayar da shi kuma wallahi kondara idan ka kara sai sun kama ka wannan ta sa irin waɗannan gwamnatocin suka samar da jami'an tsaron tafi da gidanka waɗanda suke zagayawa shago suna kai samane ga dukkanin waɗanda suka dauki dabi'a na karawa talakawa farashin abubuwa ya wuce tunani suna kokarin su ga cewa sun dakile wannan matsala wallahi akan afur a kasar Algeria wani daga cikin wanda muke magana da shi ya zauna a Algeria yace akan ya kara wa afur me sunan kudin nasu ya kara masa abin nan guda biyu kamar kace kwandala biyu ko dala biyu ko euro biyu akan wannan yasa aka kulle shagon na farko na biyu aka tarasa kudin kasar su miliyan 100 akan afur kwaya daya sannan kuma aka bayar sustention cewa ba zai bude shagon ba sai bayan shekara 5 aka kulle shagon aka ci tarasa kuma aka bayar sustention amma mu nan kasar ce wanda muna rayuwa babu doka wanda ya ga dama ya sa farashin da ya ga dama kuma ya ce dole haka ba a saya wanda wannan dole ne a gurin gwamnati ta samar da hanyoyi na rage wannan bala'in da ke faruwa da mu saboda wallahi in dai haka za a ci gaba da tafiya to ina ne tabbatar muku ba farashin mai yanzu yana 620 ko da 30 ba billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya sauwake ba fata ba sai ya kai naira 1000 me dalili saboda su ɗan kasuwa da aka cire wannan subsidy ransu ya baci ai daga cirewar ba a yi sati biyu mai kyau ba sai ga shi hasashe ya zo an fara rade rakin cewa za a ƙara kuɗin mai wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin suka fito suka musa wannan magana cewa ba za su ƙara kuɗin mai ba iya farashin nan da gwamnati ta ajiye a haka za a tsaya amma sai ga shi ba a je ko ina ba daga wannan jita-jitar sai ga shi abin ya zo ya tabbata to muna kiran gwamnati da tsoron Allah ta dauki dukkanin mai yiwuwa wajen dakile wannan fitina domin wallahi tallahi za ta cinye 'yan Najeriya za za a wayi gari wallahi za ka fito ka rasa ina za ka je ka za ka je shago ka rasa me za ka saya saboda abin da ke jikinka bai sai bai kai ya saya maka abu kwaya daya ba ballantana ya saya maka mahadin shi yau idan ka dauki naira dubu ka bawa mutum na rantsi da Allah ko shi kadai sai yayi da gaske ya samar wa kansa abin da zai ci da rana da safe da kuma da dare zai yi wahala zai yi wahala ballantana a ce ka dauka ka bawa mai mata ko ka bawa mai yaya ko ka bawa wanda ma yake da wasu auyan sa yanda yake daukar nauyin su wajibi ne wallahi gwamnati ta fitar da hanya da za ta sassauta wa al'umma in ba haka ba to ta sani na rantsi da Allah zunubin abin da ta dauka yana nan auyan ta kuma wallahi duk yanda take nasara akan abin da take kai wallahi ba za ta yi nasara ba me dalili saboda ta tatsu jinin talakawanta tana ainihin wato ci da gumin su wanda wannan ba daidai bane sannan ku kuma dan kasuwar mai da kuka taimaka wajen wannan fa karuwar wannan abu da ku tsoron Allah dukiya dai da kudi wallahi babu inda zaka je da shi ba kuma abin da zai kara maka na rantsi da Allah illa fitina da bala'i da tashin hankali za mu zo da wasu baituka da wani malami yake karantawa yana bayani akan cewa laysa shartu an yakuna rizqu mala ba sharadi bane arziki ya zama shine dukiya ma'ana kudi ya zama shine arziki ba sharadi bane ba sharadi bane wani hankalin sa ne arzikin sa wata wani lafiyar jikin sa ne arzikin sa wani ilimin da Allah ya bashi ne arzikin sa wani mutuncin sa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine arzikin shi dole ne wallahi kai musulmi kai da cewa arziki shine arzikin da Allah madaukakin sarki ya baka ya halatta maka da kuma abin da Allah ya maka na ni'ima ka gode masa kuma kai kokarin sassautawa al'ummarka ina jiye wa gwamnati da kuma su ɗan kasuwa da suka taimaka wajen fadawar mu cikin wannan hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashqi Allahumma alaihi ya Allah duk wanda ya rike wani al'amari na al'ummata wani jagoranci wata mas'ala ya zama a hannunsa al'ummar za ta je ta samu ko dai shugaba ne shi ko gwamna ne shi ko shugaban kasa ko ministoci ko sanatoci ko ɗan kasuwa manya wanda suna ganin dole sai an zo gurin su kafin a samu abu suka yi amfani da wannan damar suka gangazawa al'ummar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah kai ma ka kuntata masa a cikin rayuwarsa ka hana shi sakat a cikin al'amuransa ina jiye mana wannan hadisin ka da tabbata akan mu Allah ya sauke Allah yayi wannan kira kenan zuwa ga gwamnati a gurguje kira zuwa ga talakawa dangane da waɗannan al'amuran da suke faruwa shine na farko dai mu sani Allah subhanahu wata'ala ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah nan ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce cewa babu wani abu na sharri wanda wannan sharrin zai iya cinye mu face sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi haka kuma babu wani abu na alkhairi wanda wannan alkhairin zai same mu a dalilin kuma mu da rai mu samu tsirin duniya da lahira face sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan alheri wannan ainihin wato abinda zamu aikata din mu samu rahmar Allah subhanahu wataala to ga hadisi daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara wa Abdullah ibn Umar yarda yake faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ya wuce a kansu sai yace musu ya ma'asharal muhajirina yace ya ku taron muhajirai mutanen makka khamsun idza tulitun bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace akwai wasu abubuwa guda biyar ina tsorace muku kada Allah ya jarrabe ku da su in ku suka same ku to bala'i ya same ku duk lokacin da aka ce al'umma ta fada cikin waɗannan yanayi guda biyar inji annabi Muhammad yace to ina tsare muku kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku da aikata su amma idan sun faru ko kun shiga damuwa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam tabharil fahishatu fi qaumin qat al-fasha ba za ta bayyana a cikin al'umma ba gaba daya a ce al-fasha ta bayyana hatta yuqlinu biha har su dawo suna bayyana ta a fili ana ganin alfasha a fili manzon Allah yace illa fasha fihi mutta'u ba sun yi alfasha ba to fasha kuma fihi mutta'u sun aikata alfasha sai kuma jarabawoyi na annoba ko dai ta rashin lafiya domin kalmar annoba ko at-ta'ud ba yana nufin illa jinya da al'amuran waɗanda suke yau da gobe na rashin lafiya ba wallahi hatta karancin abinci annoba ce jama'a hatta karancin ainihin wato abubuwan more rayuwa annoba ce rashin samun hanyoyin walwala annoba ce tsadar abubuwa da fallewar farashinsu annoba ce manzon Allah ya ce wallahi idan zina da alfasha ta bayyana a cikin mutane to lalle kuwa alfasha za ta bayyana a cikin su sannan kuma wal awdabu allati lam takun fi aslabihim alladhina madaw sannan za a samu rahin lafiya da jinyace jinyace wanda ba a taba samun su a magabatan su ba sun same su inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malaman suka ce duk inda kaji an yi amfani da kalmar alfasha to galibi Allah madaukakin sarki yana nufin zina ne da dangoginta amma banda wannan alfasha tana iya daukar dukkanin nau'in ayyukan sabo ko aikin zunubi Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku yadda ku kusanci alfasha abin da ya bayyana mata da abin da ya buya Allah ya saki cewa wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana idan suka aikata alfasha wannan malami take suna fassara wannan da zina da luwadi da madugo da daukar hoton jiki ana rawa ana bayyanawa a kafofin yada bayanai na zamani kalli abin da ƴan matan mu suke hawa suke aikatawa malam kalli yadda suke daukar miliyoyi na alamun ana zina da su suna korawa akan kafofin yada bayanai na zamani kuma waɗannan wanda suke waɗannan abubuwan Aisha ne da Amira da Khadija da Fatima da shauransu sunaye na al'ummar musulmi amma suna aikata abubuwan da bai kamata ba dan haka Allah madaukakin sarki yace idan suka aikata alfasha zaka suna cewa mun samu iyayenmu ne akai Allah ma ya umarce mu da mu yi haka Allah yace kulka ce musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamu Allah madaukakin sarki yasa zai faɗa wannan guri kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq Allah madaukakin sarki ya haramta alfasha gaba daya abin da ya bayyana da abin da ya buya da sako da zalunci ba tare da tantantar ayi haka ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka kuma Allah ya hana ku kuyi shirka abin da Allah bai saukar da hujja akan yinka ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna Allah ya hana ku ƙarya musamman yi wa Allah ƙarya ku jirbi magana ku danganta ta ga Allah ko ku danganta ta ga biyayyar halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah bi ya hana wannan a wani guri na karshe cikin wannan ma'anar Allah madaukakin sarki cewa inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adl Allah yana umarni da ayi adalci wallahi shugabannin kasar nan ku ji tsoron Allah wannan ka maganar ta farko a wannan ayar da ku take magana wallahi da kuma duk wani musulmi wanda yake kifinci kansa a wani yanayi da ya kamata sai yayi adalci inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan Allah ya umarni da kyautatawa ina gwamnatin Najeriya ina gwamnatin jihar Gombe ina gwamnatin jihar Kebbi ina gwamnatin jihar Adamawa ina gwamnatin Allah ya umarni da kyautatawa al'ummar ku tana cikin bala'i ku fitar da kayan abinci ku saya ku raba musu ku yi kokari ku sauƙaƙa farashin al'amura Allah zai taimake ku Allah zai agaza muku Allah zai taimake ku hatta a cikin mulkin ku wallahi inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan duk wani wanda yake da ragama a hannun shi da wani ɗan kasuwa da yake jin cewa ya rike wasu kuɗaɗe a hannun shi da duk wani wanda yake ganin shi babba ne a ƙasar nan wallahi tallahi ayan nan a karan farko da shi take magana kafin ta fado kaina da kanka saboda su ne ragamar komai ke hannun su su ne wanda in ba su yarda ba ko makami ba za ka rike ba in ba su yarda ba duk wata doka da wata tsari da kake so ka gudanar a kasar nan wallahi ba kai saka yi ta ba sai da amincewar su to Allah ya ce ku yi wa al'ummar ku adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah ya ce wa ita'i dhil qurba a taimaka wa makusanta wanda yake kusa da kai mutanen garin ka su suka fi kusa da kai
mutanen jiharka da anguwarku da local government ɗinku su suka fi kusa da kai, mutanen anguwanninka su suka fi kusa da kai, mutanen yankinka da layinka da cikin gidanka da ɗakunanka su suka fi kusa da kai. Ina manyanan nan masu kuɗin jihar Gombe wanda ake lissafin cewa sun rike trillions, sun rike biliyoyi, wasu suna da bankuna mallakar kansu, wasu suna da manya-manyan kamfanoni, wasu suna da manya-manyan dukiya a hannunsu. Na rantse da Allah idan ka je wani guri ana gaya maka wani ɗan Gombe ne, me kuɗi ne ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa ya mallaki wani abu, wasu ka tambaya wanda ya yi dalilin da ya sa al'umma suke cikin kunci ne ka. A cikin abin da ya mallaka da zai kasa kaso 100 ya ɗauki ɗaya ya ce a tara al'umma a raba musu, wallahi tallahi bai wuce ya ɗauki canjin da ke cikin aljihunsa ya ba ku ba. Amma ba abin da ya dame su. Idan ka tafi shigo sai ɗaura auren babba wane ya samu, nan da za ka gansu da jigga-jiggan motoci suna layi a unguwarku suna kaɗe muku yara. Idan ka gansu sun shigo sai babbar wane ta rasu ko baban babba wane ya rasu, nan ne za ka gansu. Idan ka gansu sun shigo sai lokacin siyasa, lokacin da suke neman mukami a hannunku, ku dangana musu su wayar da sha'aninku su koma suna cutar da ku. A wannan lokacin kake ganin matsiyata suna layi a cikin gari da manya-manyan jifa-jifai. Allah madaran naka ya lalace. Ku ji tsoron Allah, ku sani wallahi al'ummar musulmi ta kai makura. Jiya ina kallon status na mutane, na rantsi da Allah har na kira wanda ke masa nasiha, saboda status din da ya dora kamar yana tunzura mutane ne su fito su yi zanga-zanga. Yana tunzura mutane ne su fito su yi zanga-zanga. Daga na san yi, na san mutuncinsa, na san girman shi, na kira shi na ce masa wane ka tsoron Allah, mu a sunnar manzon Allah zanga-zanga haramun ne, ba daidai ba, ba ta yi kama da sunnar manzon Allah ba. Bai boye min ba, ya ce wallahi malam karar abin da nake kira gare shi ne a fito a yi zanga-zanga. Bai boye min ba, ya ce saboda ya fahimci gwamnati ba ta bin wani yare idan ba an yi zanga-zanga an nuna musu cewa abin da suke ba daidai ba ne ba. Ya ce wannan shi ne fahimtarsa shi. Kuma ina nan a kanta, wallahi na kai kusan minti 40 ina jawabi akan sa kafin ya sauka daga wannan tunanin. Kuma yana daga cikin manya-manyan yan social media a kasar nan wanda yake yada abubuwa ana bibiyarsa, dubunnan mutane suna bibiyar abin da yake yi. Kuna so ku kai mutane bango, ku kai su makura, ku saka su su aikata abin da bai kamata ba, kuma wallahi ku ne za ku ɗauki wannan zunubi. Yahmilu awzarahum kamilatan ila yawmil qiyama, za ku ɗauki wannan zunubin na rantsi da Allah har zuwa ranar tashin alƙiyama. Na ce masa kai hakuri, zanga-zanga ba sunna ba ce, na kawo masa illolin zanga-zanga. Yake tun da yake bai taɓa jin irin waɗannan illolin, na ce kalli zanga-zangar ƴansas, zanga-zangar ƴansas mai ta haifar motocin mutanen mu na arewa nawa aka ƙona, tirelolin su nawa aka ƙona, tankunan man su nawa aka ƙona, mutanen mu nawa aka kace, kuma mai zanga-zangar ta haifar. Yace babu, nace babu amfani. Nace kalli ƙasar Sudan wanda hali take ciki, zanga-zanga ya kai ta cikin wannan. Saboda haka dole ne musulmai ku fito da rubuce-rubuce da shiga gidajen kafafen yaɗa bayanai, da gidajen rediyo, da gidajen talabijin, da wayoyinku, ku fito ku bayyana wa azzalumai zaluncin da suke yi. Ba wai mu akan mimbari ku ce mu ne za mu faɗa ba, sai an yi magana ka ce malam kuna da aiki, wai kai baka da aiki. Idan wata ran ko mun yi magana ta adalci ku ce kuɗi aka ba mu, ita ba wannan kuɗi aka ba ni, ai na zo nake faɗa. Mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu, mu gyara abin da yake tsakanin mu. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku gyara abin da ke tsakanin ku. Amma wannan al'amari yana nema ya kai makura, ya kai tura bango. Muna addu'a Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya zama da mu lafiya. Gaba ɗaya na karanta a hadisin, kuma lokaci ya ƙure, kuma a nan zan tsaya insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harke ko ƙarancin ilimi da ni da ku, Allah ya yafe mana. Allah sa aljanna ta zama komar mu. Allah ba su ikon gyarawa. Mu kuma talakawa da muke saba wa Allah, muke aikata aisha, muke aikata zunubi, muke luwaɗi, muke caca, muke zina, muke cin amana, muke cin dukiyar mutane, muna zagin juna, muna hasada da juna, muna kyashi da juna. Yanzu ruwan sama ma gwamnati ne ta hana mu? Ruwan sama ma gwamnati ne ta hana mu? Ina ce yanzu ga sallar roƙon ruwa ake ta fita, Allah ya iya ba da ruwan, shi ma gwamnati ne ta hana? Wallahi ko dole ka yarda idan ɓera da sata daddawa da wari, idan ɓera da sata daddawa da wari, wallahi dole kai ta cewa idan suna da matsala mu ne ummul aba'isin matsalolin na rantsi da Allah. A da muna yara idan aka ce an yi kwana biyar ba a yi ruwa ba, na rantsi da Allah wata ran daga filin idin ruwa yake tsula mana duka idan mun fita sallar roƙon ruwa. Liman daga yayi sallah kuma karka manta fa mutanen da wallahi tallahi ilmin da yanzu ake da shi ba su da shi, wani iya sabbi zuwa nan sai iya daga nan wa yakfuru bi ma wara'ahu wa huwa al-haq. Duk abin da ba wannan ba bai san shi ba bai ma iya shi ba, amma wallahi ne yana cike da imani da tarbiya yana zuwa masallaci ya daga hannu ya fuka ya zubar da hawaye, mamun bayansa suka daga hannu suka yi addu'a wallahi kafin a dawo gida ruwa ya sauka. Amma yanzu kun je a kuma an yi a kundulum an yi a irin duk an yi har yau ruwan bai sauka ba, shi ma gwamnati ne ta hana ko kuma mu muka saba wa Allah, Allah ya hana mu. Allah ka ba mu ikon jarawa, Allah ka ba mu ikon jarawa, Allah ka sa aljanna zama makomar mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله.